Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hauwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Faiz.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 27 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan tasirin canjin yanayi ko kuma dumamar yanayi ga rayuwar al'umma. Cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta tattauna mana da masana da matasa inda za su ƙara yi mana bayani akan dumamar yanayi da hanyoyin da ya kamata a bi domin a shawo kan matsalar.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakilinmu Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi masana da matasa a teburin tattaunawar namu.
Sayan haji barkan mu da sake sada da ku. A yau dai za mu yi magana ne akan canjin yanayi inda muke da baƙi na musamman inda za su tattauna da mu akan wannan ɓangaren. Muna da injiniya Malam Rabiu Abubakar wanda yake tsohon mai bada shawara ne ga tsohon kwamishinan muhalli da albarkacin ƙasa kuma shugaban kungiyar Ozone Layer and Climate Change. Sai kuma Malam Yusuf Amoke shi ma shugaba ne na Green Climate Africa wanda suke kula kuma suke yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma gurɓatar muhalli. Barkanku da zuwa zauranmu na yau da gobe. To ɗumamar yanayi ko gurɓatar muhalli ko kuma canji na shi yanayin abu ne wanda yake ba sabo ba, ana ta tattauna a kansa, ana ta kuma jan hankali, kuma abu ne wanda yake faruwa yanzu akai-akai. In ka duba kaman a shekaru 50 ko sama da suka wuce ba a cika samun yanayin yana irin wannan canji ko ana samun iftila'i da sauransu da ke faruwa ba a bisa kamakon wa'insu daga cikin ɗabi'un da ɗan adam yake aikatawa a muhallinsa. Muna ta samun bakin al'amura inda ake samun su girgizan ƙasa akai-akai a ƙasashe daban-daban na duniya, ambaliyar ruwa, wutan daji da dai sauransu da yake faruwa a sanadiyar wannan canjin yanayi da muke samu. Mai sauraro zai so ya fahimci sosai wishin ma menene wannan dumamar yanayin ko kuma a ce canjin yanayi wanda yake kawo canjin yanayi a al'amarin rayuwarmu. Injiniya, bari mu fara da kai.
Masu saurare, assalamu alaikum. Wannan maudu'i abu ne mai faɗin gaske amma kuma za a takaita don a sauƙaƙa don a fahimta. Shi dumamar yanayi duniya gaba ɗayanta akwai masana da suke ta bincike iri-iri cewa a duniyar da ita kanta tana mazaunin degree Celsius kamar minus 80 kamar in ana mizanin gwajin zafi da sanyi akwai saman sifiri da ƙasan sifiri. To ya yi ƙasan sifiri da kamar ma'auni 80, that is minus 80 degree centigrade kenan. Da haka duniya take. So wannan temperature ɗin ko kuma ce wannan sanyin ya sanyaya ƙwari da gaske wanda mu ɗan adam da mutane da sauran dabbobi ba za mu iya rayuwa da irin wannan sanyi ba. Kamar za mu ga misali mutanen Eskimo yanzu da za a ɗauki ɗayan mu a kai shi ƙasan Eskimo zai mishi wuya ya rayuwa gurin. Saboda irin ƙanƙara su, amma mutane su da Allah halicce su a gurin dabbobi suna rayuwa. So da kamar haka ƙasan duniya take. So sanadiyan da Allah ya haka kuma sai Allah ya kawo mun fasaha a wani dama ta musamman cewa rana ta dinga ɗan ɗumama duniyan kaɗan-kaɗan har ya dace da irin imamin da zai ji da cikin mu da kuma tsarrai da muke da su su ma su samu su rayu su tsarrai nan da suke samu suke rayuwa da mu kan ɗan adam da muke rayuwa inda muke buƙatar dumi don mu rayu haka su ma tsarrai suke buƙatar dumi don akwai sinadari da yake zuwa daga rana wanda ake kiran shi photosynthesis sannan ne shuke-shuke da muke yi abincin da muke shuka yake samu ya rayu mu har mu dirba mu ci now abin da yake kawo dumaman yayi a takeice abu ne wanda ya faru saboda farfadowar kamfanoni da suka da masana'antu suka samu bayan shekaru da dama da suka samu sai ya zama cewa kamfanonin nan da masana'antun suka samu in suna sarrafawa suna son su kikiri wani abu da ƙarshe za ga suna fitar da wani iska daga cikin kamfanonin nasu mai dumama kuma wani iskan nan tana da cutarwa tana illantarwa kwarai da gaske akwai noma da ake yi kamar cewa irin factories na kaji gidan gona da ake da dabbobi iri-iri da sauransu nan ma akwai iska mai gurɓatarwa ma kuma mai cutarwa ga muhalli da ake kiranta methane a turanci ana kiranta methane mutane za su fahimci cewa kamar yanzu ka je ka samu kashin shanu ko kashin kaji ka tara shi bude kana kokarin ka dibe shi daga kowane guri ka zuba a buhu ga wani dan turiri na tashi
haka
so shi kanshi wannan turirin gas din lantarwa sannan akwai nitrous oxide wannan noma takin zamani da ake da shi a cikin sinadaran takin zamani akwai abin da ake kiran shi nitrous oxide NOx shi ma yana daga cikin sinadarai da suke haduwa su ko sun din dumama ne banda nitrous oxide kaman kamfanin siminti su ma suna da nasu gudunmawar da suke ba da don yake kawo dumama ne to idan duk aka tattara wa'annan wani abubuwa ne wanda muka sani a tun a da sai kwanan nan kin 2016 lokacin da aka yi signing din Paris agreement na karewa dumaman yanayi 2015 a kasan Paris an yi magana ne kawai akan carbon dioxide ana ta magana a yi carbon emission amma akwai wani kuskure da aka yi babban gaske cewa abubuwan da muke amfani da su a gidajenmu yau ga su dai 'yan ƙananan abubuwa amma kuma masu haɗarin gaske
kamar mene da mene
kamar su na'urar air condition da na'urar fridges da kamfanin katifa da hatta wannan pesticide and insecticide irin germicide kayan maganin ƙwarin gona da masu kashe dukkan suna containing ɗin wani suna tattare da wani sinadarin da ake kiran shi chlorine shi wannan shi kanshi chlorine ɗin ya da nashi illantarwa
to injiniya dai duk maganganun da kake har yanzu dai in sai in yi cewa kamar mun je aji ne
na'am
to kuma akwai masu sauraron mu wanda bayanin da za su zai gamsar da su wanda za su fahimta shi ne na kusa da su
na'am
ma'ana me da me ne za ka iya musu bayani ko kutanci akan yanda shi dumaman yanayin ne yake nufi
to dumaman yanayi wani abu ne wanda za mu ce shi ma dumaman yanayi ne kawai ambaliyar ruwa ne mutane za su yi mamaki tunda akwai abin da muke kiran shi kamar polar ice yana daga cikin turakun na duniya kankara ce daskararra saboda sanye dumaman yanayi wannan kankaran ta kan narkewa an kan samu kankaran a wajen antarctica ta wajen side ɗin north pole kana da sauransu to amma abinda mu 'yan afirka muke faɗa har yanzu na son kawo gyara kan wani abu muna da wani abu da muke kiran shi kamar shara cewa wai ɗan ƙaramin cuta bai ma ɗan afirka komai small disease doesn't care to african man kankaran tana can ne ba tana nan bane amma idan an ba lowin ruwan ya taso zai biyo teku ne zai sa
tekun
kuma zai sa tekun ta cika in tekun ta cika za ta daga teku in ta cika ta batse kuma ta samu irin manya-manyan tafkuna kamar rivers kenan sai ta relieving excess din ta rivers su kuma wannan manya-manyan koguna da muke da su kamar su river niger river kaduna da sauransu su kuma idan suka cika suka tambatsa sai su fara zuwa dan kudu defia angoni kafin ki sani kudu defia angoni sun ce
yan ungwanin da suke kusa da su
da suke kusa da su kafin ki sani sai makwararan ruwa kawai irin drainage sun cika kafin ki sani kawai gidajen anguwa kawai sai dai ka bin kawai garinka a saman ruwa kana yau
to ya kamata dai a ce mun sa a zuciya mu shi ran duk abin da ya samu makoci
ya samu bankal abin da ya ci duma
ba za a wai ba
sai dai
da yake akwai nisa
da kanmu amma mu kuma daga nan bangaren mu fa akwai abin da muke yi dan kada mu bayan yara 50 a kwashe mun shara ke sai yankin ta ga hadari tattar dillijoji da menene gidan
sa wato injiniya dan wannan abin da muke yi ma yana iya taba
yakan kawo
mai canza
zai kawo flood shi wannan ma nashi ne illa shi wannan illan da muke da shi
na wannan sharar
da wannan sharar da muke zuba akwai ledoji akwai robobi akwai menene duka ya share
tasa
ina zai kare an ce karshen ruwa kwari duk wannan zai kare ne a wajen teku tekun nan akwai kifaye da wasu halittun ruwa suna jin yunwa da sun taso akwai wannan shi akwai abin da ake cewa wai plastic bai roba bai narkewa a'a roba na narkewa
to yana narkewa
madalla roba na narkewa amma abin da yake faruwa robin da aka fara shi farko a duniya yanzu ya kai wurin shekara 300 kuma yana nan a circulation kafin roba narke akalla yake dauke shekara 400 zuwa 600
kafin ya rabe
kafin ya ride
daga amma sai ya dinga dan barbarewa
haka to wani tsawon shekarun babu wanda yake ce yau ga wani wanda ya shekara 300 ko 400
babu shi
ko 600 to sai mutum ya yi wani shekarun ne shine zai tabbatar eh a idan shi ya ga ranar da roba narke yes, zai koma mu kanmu za a dinga samun wani irin illantarwa ko rashin lafiyar da za a dinga ganin shekara 20-30 ba a san da shi ba amma yau ko gashi ya zo samu.
Sarare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
To, ni kuma muke ba da wurinka. Da bisa da biya mun har mutane ma sai idan jifa ya wuce kanka to ya fada kan kowa ba. Za su iya fadin cewa to ai Afirka ba mu da yawaitan masana'antu da kamfanoni wanda suke fitar da waɗannan hayaki wanda yake kawo da mamar yanayi din ya zaka fahimtar da su.
Ina ma masu sauraro barkamu da warhaka. Kamun ba da amsa akan wannan tambayar da kika yi barin ɗan tsokaci akan bayanan da yayana ya yi. To zaki tarar cewa wannan ambaliyar ruwa kamar shara da ake zuba a magudanan ruwa ko da bai isa ga teku ba. Zaka tarar cewa waɗannan hanyoyin ruwa su kan toshe. Idan suka toshe kuma aka yi ruwan sama to nan take za a ga ruwa ya cika ya fara shiga gidajen mutane. In kuma ruwan ne ya shiga gidajen mutane to zaka tarar cewar akwai lambatu. Lambatu an san me ke ciki. Kuma lambatun nan zai cika. Kuma waɗanda suke amfani da rijiya ko borehole ruwan lambatun nan zai shiga ciki.
Saboda shi yake tsufuwa.
Yawwa, daga baya kuma mu zo mu iba mu sha sai kuma asibiti.
Da shi ne kuma ba da taifa da wani
da sauransu dai. To batun nan zaka tarar cewar a yanzu gidaje da teku ne zaka tarar cewar babu mace a ciki da bata samu haihuwa. Zaka tarar cewar an yi sabon aure amma ana neman haihuwa.
Kana da matsalar wanda rashin haihuwa kenan a kankan ma'aurata.
Sosai kuwa. Wanda kuma a baya can bamu samun irin waɗannan matsalolin da yawa. Kan ka ji a ce wata bata haihuwa to ina ga sai an kirga mata da suke haihuwa 100 ka a samu guda daya. Amma yanzu abin ya zama ruwan dare. To akwai cututtuka daban-daban da ke haifar da abubuwa irin waɗannan da ma ba mu sani ba. To suna daga cikin abubuwan da muke ci da kuma abubuwan da muke sha.
Wato ba maganan su wato masana'antu bane da ke fitar da wannan iska da muke shaka yake janyo mana wannan cututtuka.
Ba su bane kadai. Mu kanmu abin da muke yi a cikin gidajenmu da zamu kwashi shara mu zuba a ainihin hanyar ruwa. Da zai zo ya je ya datse ainihin hanyar ruwar a yi ruwan sama a samu ambaliya ambaliyar ruwan ne shiga gidajenmu mu sha ko mu shaka ko wani abu hakan nan to yana kawo matsaloli waɗanda muke tsammani da waɗanda ba ma tsammani. Sai kuma mu zo akan iskar da ake fitarwa da kika yi wannan bayanin. Mu a nan Afirka gudunmuwar da muke bada a wannan gurɓatar yanayin ba yawa yake da ba. Kamar 4% kawai muke bada a nan Afirka gudunmuwar da muke bada watan hudu kenan cikin 100 raguwa 96 zaka tara cewar manya-manyan kasashe su ne suke bada wannan gudunmuwar na ainihin gurbatar yanayi. Amma kuma ganin cewar mu ba wani bada muke ba, mun fi fuskantar illan anan. Kuma ɗaya daga cikin su shine, kamar yanzu zaka tara cewar akwai namomin daji waɗanda suke kurkusa da mu a da, amma yanzu ba a ganin su, kamar su angulu zaka nema yanzu ka rasa. Amma mun taso lokacin da zamu gansu duk kusa da mu.
To ke na saboda kun yi gine-gine bane?
A ba gine-gine ba. Ai shi wannan gurbatar yanayi da ake cewa climate change din yana da illoli kala-kala. Akwai dabbobi waɗanda ba su saba da wani irin dumama ko zafi ba. To da zaran irin wannan zafin ya zo sai kaga cewa su mutu. Sai a neme su a rasa. Da zaka tarar cewa akwai itatuwa waɗanda ake amfani da na wajen magani da sauransu. Amma yanzu masu maganin sai sun shiga can-can cikin daji kannan suke samu. Waɗansu ba a da su kuma. Ko ishu na makiyaya da manoma da ake samun matsaloli. Akwai hannun gurbatar yanayi a ciki wanda muke cewa climate change. Wanda kamar yanda yayana ya faɗa, wannan rana idan ya zo akwai abin da ake cewa thermal equilibrium. Ainihin adadin wannan ranar zafin ranar da ya shigo duniya. Wannan kwatankwacin adadin ne yake fita da daddare. To sai aka zo wannan iskan gas da aka sassaka sai ya zo abin da ake cewa ozone layer. Akwai yanda Allah ya tsara duniyar. Akwai kamar blanket sai ake cewa blanket. Akwai bargon da Allah ya lullube duniyar.
Wato wanda idanu ba zai iya gani.
Idanu iska ne. Iskan gas ne. Amma kamar bargo yake da ya lullube duniyar. To shi ne yake ainihin takaita irin zafin rana ko sinadarin da suke za su cutar da dan adam da tsirrai da za su shigo cikin duniya. To waɗannan iskar da ake amfani da a masana'antu sai kasance cewar sukan gurɓata wannan iskar. So wannan bargon kenan sai kamar suna huda wannan bargon. So zafin da ba a bukata a duniya sai kaga yana shigowa duniya.
Wanda ke fitowa kai tsaye daga rana.
Wanda ke fitowa kai tsaye daga rana. Wannan kenan.
Ba ta ce shi ba kenan.
Ba ta ce shi ba sai ya shigo kai tsaye. Wannan kenan. To kuma shi ranar idan ranar ya shigo duniya yadda ke duniyar akwai kuma zafin da ke tashi kamar yadda ya faɗa terrestrial radiation ake ce mai. To idan ya tafi ya kamata ya tafi sararin samaniya ya fita. Kan nan sabon zafi ko rana ya tsake shigowa mai tsafta. To yayin da wanda muke saka yake kamata ya fita ya tafi sama sai ya ki fita taruwar sa yadda yau da gobe da jibi sai ga baki ɗaya hey, duniyar ya ta dumama. To shi ake cewa global warming. To wannan dumamar da ta yi da dan adam da tsirrai da dabbobi ba su saba da wannan dumamar ba. To wannan abin da ake cewa thermal equilibrium kwatankwacin ranar da ya shigo shi yake fita. To hakan ne yasa dan adam suke jin daɗi da tsirrai da dabbobi suke jin daɗin zama a duniya. To amma da yayin da ya zamana cewa abin da ke shigowa baya fita to kin ga a samu matsala. To hakan ne ake samun excess evapotranspiration a tekuna da rafukan da muke da sauransu. Ko da yaushe akwai tararran da suke fita. To wannan tararran akwai adadin da dama yake fita da har za a samu ruwa sama ya dawo. To saboda yawan zafin nan sai ya zama kamar kana dafa ruwa ne da mo kake dafa ruwan ke dahuwa da mo tararran ke fita. So tararran tekuna da muke da suna fita sai su je su haddasa shi yasa ake samun ruwan sama. Wani ake samun excessive ruwan sama wanda ba a saba gani ba kamar abin da ya fara a Libya. Kwatankwacin ruwan saman wata 8 shi ne ya sauka a lokaci daya kamar a ce a yi ruwan sama a dauke. To shi ne ya sauka a wannan lokaci sai ya zamana cewar dam suna da dam guda biyu a daidai inda aka samu wannan matsala. So saboda karfin ruwan da yawan ruwan shi dam din ba zai iya rikewa ba sai dam na farko ya balle. Yana ballewa sai ya to da gudu da karfi ruwan sai kuma ya je balla dam na biyu. To shi yasa aka samu irin ambaliyar da aka samu da har mutane dubbai sama da 10,000 suka rasa rayukansu da sauransu dai. To abinda muke nuna muku yanzu shine abinda ya faru a Libya ba wai ba zai iya faru a Najeriya ba. zai iya faruwa a Najeriya.
Ayin kan lura ma ma'aikatar kula da yanayi na kasa kusan duk shekara takan bada bayanin cewa a tabbatar da cewa an yi shirin matsawa daga wuraren kogi saboda a wurare kaza da kaza za iya samun ambaliya. Kuma wanda kuma ayya halin yanzu zaka ga ana samun da yanda suka bada rahoton cewa zai faru duk da yake kafin ma abin ya faru ne suke fada akan samu hakan yana aukuwa.
Tabbas. To ai shi yasa muke jan hankalin mutane akan cewar idan kaga abin ya faru ko a Libya ko girgizar kasar da aka yi a Morocco kake tunanin ba zai iya faruwa a Najeriya ba? Zai iya faruwa. To shi yasa muke jan hankalin mutane mu takaita abubuwan da muke yi na gurbatar yanayi. Kamar wannan share da muke zuba a magudanar ruwa yana iya haddasar da abin da ba ma tunani. Sai kuma akwai abin da ake cewa drought, kwararowar hamada. To zaka tarar cewar a da inda kuke noma kuke samun kamar buhu 100 na masara, sai a dawo ana samun buhu 20 buhu 25 to ai akwai matsala.
Tabbas. To ya ragu kenan.
Ya ragu.
Eh babu inganci ne ko me ke
ba. Sabida hamada ce ta kwararo.
To ta rufe inda kasa ne
yawa zaka tarce yau kasa mai albarka. Ai a kasa akwai sinadarai kamar guda uku, akwai ruwa, akwai iska, sai kuma akwai nutrients na kasa. Su ne suke haduwa suke taimakawa ainihin tsirrai su abin nan. To a lokacin da ruwan da ke wannan wajen ya bushe saboda zafin rana da sauransu, to zaka tarar cewa koda an yi shuki ba lallai ne a samu abin da ake so ba. To wannan na daga cikin abin da yasa zaka tarar cewa makiyaya suke abinda ake cewa migration,
ya ake cewa tashi su yi kaura,
yawa su yi kaura zuwa inda ake samun
dausayi,
yawa da za su
ainihin
za su samu abinci da sauransu. To a lokacin da suke kauran nan wani abu ne wanda ba wai sun saba yi bane. To suna wannan kauran sai su je su tarar da gonakin mutane, sai su afka sai su ci, masu gona kuma sai su zo su sai an canje musu gona. To daga nan ne ake samun matsala, har ake samun abinda muka tsinci kanmu a yau dinnan.
Kaga samu matsalar makiyaya da
manoma da ake ta samun
wanda shekarun baya iyaye da kakanni sun ce ba ana zaman lafiya.
Yawwa. To wannan kenan. Abu kuma na uku shine zaka tarar cewa idan ka je karkara kana hira da manoma, zaka ji suna cewa to ai shekaru 5, 6, 10 da suka wuce mukan fahimci yaushe za a yi ruwan sama, yaushe ruwan sama zai dauka. Wani lokacin inda ba a tunanin ruwa zai zo sai kaga ya zo da wuri. Wani lokacin ana tunanin okay kamar yadda aka saba ruwan ga yanayinsa. Yanzu zaka tarar cewa akwai ai kayayyakin da ake noma a farkon ruwa, akwai wanda ake a tsakiyar ruwa, akwai wanda ake a ƙarshen ruwa. To irin wannan abin sai ya sa ka rasa wanne za ka yi noma
saboda ruwan ya ki tsayawa da yanda
aka saba. Yawa da aka saba yi. To shi wanda ke ƙauye da ke noma shi ya fi kowa fahimtar wannan matsalolin da ake samu, amma ba zai iya ma bayanin me ke haddasa shi ba. Ba a san cewar abubuwan da muke yau da kullum
suna da hannu a ciki
ba. To bari in baki wani misali. Idan kika je kwata mu a yanzu a cikin gari, zaki tarar cewar ana kona tayoyi a matsayin
makamashi
yin ganda.
To da shi suke kona fatar dabbobin
kenan, ai yawa fatar dabbobi da ake ganda da shi. Zaki cewa tayoyi yanzu ake koma ake. To yanzu idan kika kirga kananan hukumomin da muke da a Najeriya guda 774, idan aka ce kowace karamar hukuma tana kona taya guda daya a rana,
ba ma wai kowanne
kwata ba, kowanne karamar hukuma a ce guda daya kawai take kona, to ana kona tayoyi guda 774 a rana daya. To idan har ya zamana cewar ana kona irin waɗannan abubuwan waɗanda suke konawa kuma ba su san illan da wannan abin ke haddasawa ba, to kin ga akwai matsala. So ire-iren waɗannan abubuwan da muke da gasun dai burjik su ne suke haddasa matsalolin da muke fuskanta. Akwai ishu na abin hawa, iskar da mota ke fitarwa yana bada gudunmuwa da batar yanayi. To idan alal misali da ni da ke da shi zamu je Zaria, kowannen mu na da mota, idan muka faka motoci biyu kin ga zamu dau mota daya mu je mun taimaka wajen rage. Idan kuma zamu je sai muka ga akwai mota haya, to an gwammace mu bi wannan mota haya mu aje motocin nan. Sai kuma kamar waɗanda suke amfani da generator a gida, za a ga cewar za a iya samun kamar cikin gida daya ana da ɗakuna kamar 10, kowane ɗaki suna da generator guda
ɗaya. Takalla ko da mutum 5 ne dai a cikin gidan
za ka ga. Yawa, za ka ga kowane gida ɗaki a cikin gidan suna da generator, kowa na da nashi. Za ka ga kowa ya kunna generator sa. Kuma waɗannan generator guda 10 ko guda 5 ɗin da ake amfani da, inda a ce za su haɗa kai a kunna guda daya da zai biya musu bukatunsu kuma za su rage wannan hayakin za su rage wannan karar za su rage kudin ma da za su kashe wajen siyan man fetur da kuma sabisin da sauransu so ire-iren waɗannan abubuwan da ke bata gurbata muhalli suna da yawa kuma hanyoyin da za a bi a dakile ko a rage su su ma suna da yawa
shin imamin yanayin nan yana daga cikin abubuwan da yake kawo samuwar cututtuka inda mutane mu sukan ce wai sabon abu ne wanda da iyaye da kakanni babu su
tabbas
irin ciwukan nan da zaka gani a cewa ciwukan zamani
ozon layer na tsakanin rana ne da duniya rana na sama ozon layer kuma yana saman duniya duk ranan da zai zo muna da bukatar rana kamar yadda muka magana a baya zai zo da karfin gaske da kuma datti wannan dattin nan in har ya shigo duniya ba an tace shi ba zai illata da duk wani abin da ke cikin duniya wani halittu na tsirrai mutane da sauransu shi ozon layer din shine yake wannan sama yake
ba da kariya
yake ba da wannan kariya yake tace rana sai sa rana ne kawai koko imama ne mai amfani ga rayuwarmu kawai zai shigo cikin duniya duk wani datti sai ya rike shi sai wani dan wani raga-raga ne kamar dan rariya ne ka san mata suna tankadi haka duk wani abin da yake da illantarwa sai ya rike shi ba zai bashe zuwa to akwai chlorine da wanda ake samun shi daga cikin gas din ya condition da fridge da kuma katiku kamfanin katiku da sauransu suke da kamfanin kwarurka idan wannan chlorine din yanda aka saka shi yake ta ya tafi duniya kila masu gyaran
ita masararin sa
ba ne sun masu gyaran fridge ba ba san kan abin da yake sun saki gas ne fiya ko kuma ke mace a gida kina dan amfani da fridge din ki ba ta sani ba ke amfani da kuka cikin fridge din ya dan taushi kadan gas din zai fita in gas din zai fita akwai chlorine ya tafi to chlorine ne ya tafi sama iska zai daga shi ya dinga kamar ingiza shi tafi har can inda ozon layer yake asararin sa ma ne yana 1148 km zai tarwada wannan ozon layer din
wato wannan ragar
shi wannan ragar ita wannan chlorine din za ta
tare dan fasa ta shi ne ake samun hukunci
da ya fasa shi kamar da shi MOK ya magana ranan za ta shigo
da tare da dattin da
gaba da ba ta ci to in ta shigo fa cutarwa na farko akwai ga ɗan adam akwai abin da ke causing eye cataracts ciwon ido idan har lokacin da ranan ya ga wannan abin ka kalla kalla daidai rana a wannan lokaci idan ke kalle shi haka ba tare da wani kariya ba
karfinsa
karfin
shi iya illata ido
zai illata ido aka samu irin ciwon cataracts akwai abin da ke kiran shi skin cancer zai kawo maka skin cancer
wato ciwon daji na fata
ciwon daji na fata da kuma konewar fata kawai haka mutanen Australia
sunburn haka
sunburn mutanen Australia da Canada suna yawan fama da irin wannan cutan fata din dermatologist in ka je asibiti ake ji suna ga yana miki problem
eh cewa na kunan rana ce
kona kuma da yayi magana akwai zaki ga kawai samun fari na cyanobacteria cyanobacteria wani abu ne wanda yake dan rike danshi cikin jijiyoyi na tsirrai to shi wannan ozulla din idan ya samu wannan na kasa zai illantar da cyanobacteria zai zama ba wannan danshin a jikin tsirrai zai zama kuma akwai total dryness kamar bushewa
to nan da sai su bushe
ke shewa
eh
kamar mutane akwai kasashen da duniya da soya beans shine harkan sana'an da suke samun kuɗin shiga so gaba ɗayan suna samun matsala da yin alkama da shinkafa da soya beans
ba zai zama ba ya kyau
yin din watan kamar abin da suke girbewa ya na kasa kware ya yi baya-baya akan inda suke samu kamar da a ce suna samun tan ɗari ne yanzu ake za a samu tan 20 saboda wannan illa da su ɓangaren gonakin
sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da abokiyar aiki na da ta kaya na gabatarwa wato Hawwa Sharif da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.